sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Baba Yaku makeri ne tare da Hajiza Kyari da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na Asariya na yau Litinin 15 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da su, ga Hajiza da kanan labarai.
To baba, masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Amurka ta yi Allah wadai da kisan wasu 'yan ƙasar Turkiya 13 da mayakan kuddawa suka yi arewacin Iraki. Jami'an tsaro a Myanmar sun buɗe wuta a kan wasu masu zanga-zanga a ranar Lahadi, yayin da boran da ake yi wa sojojin da ke yanki ya shiga mako na biyu.
Kanan labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa mai ba da shawara a kan tsaron ƙasa ya gana da gwamnonin arewacin ƙasar a yau Litinin akan rikicin ƙabilanci da ke faruwa a kudancin Najeriya.
A kudancin Najeriya ake kashe mutanen arewa, ake kora dukiyoyinsu, yau sati kuɗi kenan. A madadin a ce a can za a je za a yi mitin, sai aka ɗauko mutum aka ce a zo a yi arewa.
A jamhuriyar Nijar kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin mata sun yi kira ga yin yakin neman zaɓe mai tsafta, yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa a ƙarshen mako.
In tashi hankali zuku, mun ga bane mata mu ne, yara mu ne masu gudu, to ba mu wasan wannan zuwa cikin ƙasar Nijar. Mata za mu ci gaba da wanga yaƙi na kawo kwanci hankali cikin ƙasar Nijar insha Allah.
Bayan haka kuma muna ɗauke da wata tattaunawa da Dr. Dauda Muhammad Kwantagura, wani masanin tattalin arziki, akan tarihin ƙungiyar cinikayya ta duniya da ake sa ran Dr. Ngozi za ta shugabance ta. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar muku da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Ali Harande ne ke shiryawa da ma saƙonnin ku masu sauraro. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Ga cikakkun labaran duniya. Masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaki da kwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan 2 shine mahimmancin allurar rigakafin COVID-19. Dr. T. Jacob John, wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar India, ya faɗa wa kamfanin dallacin labarai na Associated Press cewa akwai lokaci da kwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo wadda duniya za ta yi koyi zama da ita, kamar cutar shan inna ko bakon dauro. Ƙasar Zimbabwe ta karɓi allurar farko na rigakafin COVID-19 yau Litinin. Allurar rigakafin ta Sinopharm kyauta ce daga ƙasar China, amma kuma gwamnatin Zimbabwe ta sayi ƙarin allurar 600,000 a cewar kafofin yada labaran ƙasar, waɗanda ake sa ran za su isa ƙasar ta Afirka a watan gobe. Har yanzu akwai ƙarancin abin da ƙasar ke buƙata don yi wa miliyoyin al'umman su allurar.
An jima kaɗan, Hajiza Kyari za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan tsaron ƙasa Muhammad Babagana Mungunu ya gana da gwamnonin arewacin Najeriya a yau Litinin a jihar Kaduna akan rikicin ƙabilanci da ke faruwa a kudancin Najeriya. Wannan taron na zuwa ne yayin da wasu 'yan Najeriya suka nuna damuwa akan shiru da jami'an gwamnati ke yi biyo bayan wasu hotuna masu motsi da ke yawo a kafafen yanar gizo akan rikicin. Ga dai wakilin mu Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kimanin mako guda kenan ana yaɗa hotuna masu motsi a kafafen sada zumunta da ke nuna irin zaman zulumi da wasu 'yan arewa maso kudancin Najeriya ke ciki ya zuwa yanzu, abin da ya sa wasu suka fara nuna fargaba game da abin da ka iya biyo baya. Sai dai rahotanni sun ce mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan kokin tsaro ya shirya ganawa da gwamnonin arewacin Najeriya a jihar Kaduna. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif ya ce shi ma yana da wannan labari game da wannan taro, sai dai kuma ya ce bai kamata a ce inda matsalar ke faruwa daban kuma inda za a yi taron daban ba.
Tabbas na da wannan labari, yana nuna irin yadda aka raina shi mutumin arewacin Najeriya yadda ba ɗauki ransa a bakin komai ba. A kudancin Najeriya ake kashe mutanen arewa, ake kora dukiyoyinsu, yau sati kuɗi kenan. A madadin a ce a can za a je za a yi mitin, sai aka ɗauko mutum aka ce a zo a yi arewa don gwamnonin arewa zai su tsare dukiyoyi da rawukan mutanen kudu da suke zaune a arewacin Najeriya.
Ba ka ganin Alhaji Ashir Sharif kila wannan wannan taro da ake maganar za a yi zai yi magana ne na kokarin kwantar da wannan kura
anan za a kwantar da kura ko a can kudu za a kwantar da kura inda ake kashe mutane
a iya tattauna ta anan kila kafin a je can kudin a dauki mataki
a bar rayukan mutane kenan sai an gama kashe su ana meeting ana shan shayi da kofi da biscuit magana ce ta kura kirkin ne mutumin arewa
masana harkokin tsaro dai na ganin lokaci yayi shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi magana game da irin zaman zullumin da ake a kudancin wannan kasa Manjo Muhammad Bashir Shu'aib Galma mai ritaya na cikin masu irin wannan ra'ayi
Rashin zuwa su can din ya danganta ne daga rahoto da suka samu daga jami'an tsaron can da kuma host mutanen da za su yi meeting din da su wacan
to amma ai wasu za su ce menene zai tsorata manyan jami'an tsaro irin wannan
yawa ai ina ga maka ba wai ba su ne suka ji tsoron ba ni na tabbata mutanen intelligence suna da irin wayannan information din wayannan mutanen za su ce musu a daka ta tukuna
amma kana ganin akwai wani tasiri a yi taro anan bayan ga inda matsalar take can
kwarai daga sai an yi taro anan abin da suka tattara daga nan wurin zai taimaka kwarai a san yanda za a tumfari na cikin
kana ganin wannan gagganawa da ake yi da wannan tarika ma kamar ba a makara ba
ba a makara ba amma ai bai kamata ban koda ana tsamani a makara din ya kyale ba yi wani abu a ƙarshen ƙarshe dai dole dai sai shugaban kasa ya fito ya danna kafa shi ya nuna karfin da yake da shi akan yanda za a iya tsawata ma kowani na kasar nan
dama dai yawan ya dauko tunan rikice-rikice daga kudancin jihar Kaduna da wasu suka fara ya sa gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i fitar da wani sakon gargadi a ƴan kwanakin baya
mu muna da addini da al'ada na zaman lafiya mu ci gaba da zaman lafiya mu bar jami'an tsaro su yi aikin su kuma yawancin video clips din da ake aika wasu ma baka tabbatar gaskiya bane abinda muke kira gwamnoni da sauran shugabanni a ko ina a Najeriya shine su ma su fito su kare haƙƙin duk wanda yake zaune a ƙasar su ba daidai bane a rika abinda muka ji ana yi
Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Agaida Isa Lawal Ikara ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hadiza Kyari da labaran duniya kashi na biyu
Jami'an tsaro a Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga jiya Lahadi yayin da boran da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu nan da nan babu wani tabbacin adadin waɗanda suka mutu amma kuma gwamnatin bata ce ofan akan lamarin ba an tura jami'an tsaron ne jihar Kachin da ke yankin arewacin kasar don ba da kariya ga wata tashar wuta a jiya Lahadi wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda sojojin ke harbi a cikin masu zanga-zangar amma babu tabbacin ko hasashen na roba ne ko kuma na gaske ofishin jakadancin Amurka da ke Yangon ya yi gargaɗin cewar akwai alamun za a katsa kafofin sadarwar intanet daga karfe 1 na tsakar dare zuwa 9 na safe a gogon kasar zanga-zangar na faruwa ne yayin da sojoji ke ci gaba da rike mulkin kasar sama da mako guda bayan da suka kifar da shugaba Aung San Suu Kyi duk da wanke tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump da majalisar dattawa ta yi kan zarginsa da ake yi cewa shi ya tunzara ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata a lokacin ana shirin tabbatar da Joe Biden nasarar da ya samu batun makomar siyasar tsohon shugaba Trump lamarin dai da ya sa mutane suka bayyana ra'ayoyi mabambanta jin kaɗan bayan da sanatocin suka faɗa ƙuri'a inda 57 suka same shi da laifi 43 kuma suka kada akan cewar bai da laifi a yammacin Asabar lamarin da ya gaza a samu adadin ƙuri'u 67 don tabbatar da laifin tsohon shugaban ya fito ya ce zai ci gaba da kasancewa a fagen siyasa sai dai bai nuna wata alama da ke bayyana cewa zai sake yin takarar shugaban ƙasa ba a shekarar 2024 kamar yadda ya nuna alamun zai yi a lokacin da ya bar office a watan da ya gabata kita dai majalisar wakili ta tsige Trump a watan Janairu akan laifin cewa ya haddasa rikici Trump ya bayyana wannan tsigewar a matsayin babban bitarar kulli a tarihin kasar yana mai cewa babu wani shugaban kasa da ya taba fuskantar abin da na fuskanta a jiya Lahadi shugaban Russia Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yin amfani da kulle shugaban adawa a kasar Alexei Navalny da danne kasar yana mai cewa nasarorin da Russia ta samu ciki har da kirkirar allurar rigakafin cutar COVID ta Sputnik V da ta yi ba su yi abokan adawa ta da'i ba kalaman na Putin na zuwa ne yayin da ake cece kuce kan wasu faifayen bidiyo waɗanda aka watsa su ta kafar talabijin ɗin kasar da kuma yanar gizo suna nuna wani gangamin magoya Putin wadanda aka ce shirya su aka yi yayin da mutanen da suka bayyana a cikin su suke cewa yaudarar su aka yi suka shiga gangamin wasu kuma daga cikin mutanen sun fada wa manema labarai cewa shugabannin kamfanonin su ba su ne suka yi zabi ba lamarin da ya zama musu dole su shiga gangamin kofofin sadarwa masu zaman kansu a Russia sun ce Kremlin da kuma jam'iyyar United Russia ne mulki ne suka ba da umarni na dar hoton bidiyon sai dai mai magana da yawun fada ta Kremlin Dmitry Peskov ya musanta waɗannan rahotannin ya ƙara da cewar fadar ba ta da alaka da waɗannan fayayyen bidiyon
to a gaida malama Hajiza da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yayin da a yau ake sa ran wakilan kasashe a kungiyar cinikayya ta duniya ta WTO suke amincewa da zaben Dr. Ngozi Nkojo-Iweala a matsayin shugabar hukumar ta farko daga nahiyar Afirka wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya tambaye Dr. Dauda Muhammad Kwantagura masanin tattalin arziki tarihin wannan kungiyar da kuma fatan kasashe masu tasowa akan zaben Dr. Ngozi Iweala ga dai tattaunawar ta su da Babangida Jibrin
wato ita WTO ma'ana World Trade Organization wato wata kungiya ce da aka kafa ta kusan shekaru 26 da suka wuce tana da kasashe 16 da suke membobi an kafa wannan kungiya ne domin ta inganta kasuwanci ta kuma fadada shi tsakanin kasashe na duniya idan ka duba zaka ga da akwai kasashe da suke daukan mataki na hana wasu kayayyaki na wasu kasashe su shiga kasansu to da aka ce yanzu duniya ta murde ta zama kaman gari daya ko kuma kauye daya shine aka ce to ya kamata a ce duka harkokin kasuwanci na gudana tsakanin kasashe kasashe da suka taso da kuma waɗanda suka ci gaba don bisa ga ganin yadda cewa an yi tafaki cewa inganta kasuwanci shine zai taimaka ma tattalin arzikin kasashe ya gudane ya yadu misali idan kaga duk kayayyakin da ake kera ko ake sarrafawa kasashe da basu tasowa da kuma kasashen da suka ci gaba to sayan waɗannan kayayyakin a ko ina kasashen duniya zai inganta tattalin arziki saboda zai sauƙaƙa wasu abubuwa idan ka duba yanzu in ba din irin wannan cinikin ba wanda ake wanda sharuɗa na WTO ya gitta za ga cewa mafi akasarin kayayyakin da muke amfani da su a nan Najeriya ba mu muka kera su ba ko kuma a ce kasashe kananan kasashe irin su Najeriya za ga cewa duk waɗannan kayayyakin shigo da su aka yi daga waje ta hanyar kasuwanci
to ko wani tasiri wannan mukami da ungozon ake sa ran za ta samu ke da shi ga kasashe masu tasowa irin Najeriya da ma Afirka
ganin cewa ita Najeriya yanzu ta hannun ita wannan tsohuwar minista za ta samu shugabancin wannan wuri to abin alfahari ne idan aka yi la'akari da cewa in ka duba za ka cewa mafi akasari kamar yadda muka bayani a baya cewa kananan kasashe masu tasowa za ka ga cewa ba su ci gaba ba ta hanyar masana'antu saboda haka sun dogara da kasashen waje saboda kayayyakin su na yau da kullun da kuma manya-manyan ma injina da kayayyakin da za su yi amfani da su wanda zai haɓaka tattalin arziki to saboda haka kuma su ma suna da kananan kayayyaki da suka kware suka kera wanda su ma idan ana saye a kasashen waje zai taimaka ma wannan tattalin arzikin to inda aka to za ga akwai wasu kayayyaki sai ga an saka tsauraran dokoki wanda zai sa kayayyakin da aka kera a irin kasashe masu tasowa kamar Najeriya zai yi wuya ka gansu an shigar da su kamar kayayyakin abinci misali za ga akwai dokoki masu sharadi masu nauyi kamin a samu kayan abincin da aka noma a nan Afirka ko kuma a kasashe masu tasowa irin su Najeriya ya samu karbuwa ko ya samu shiga ana cinikin shi a kasashen da suka ci gaba to shine ake gani kaga idan aka ce ɗan Najeriya ta samu wannan matsayi to kaga wannan za ta iya taimaka ma wa'annan kasashe ganin cewa an sassauta wasu sharuɗa sannan kuma ba a danne kananan kasashe ba akan cewa su ana shigo musu da kayayyakin duk da aka kira daga wasu kasashe suna saye amma su nasu da aka kira a ce bai da inganci ko kuma a kawo wasu sharuɗa masu tsauri wanda hakan ba zai sa su samu daman sai da kayayyakin nasu ba har su samu kuɗaɗe ko kuma har su samu inganta tattalin arzikinsu yanda ake gani
Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
Babangida Jibrin kenan a tattaunawar sa da Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki. A jamhuriyar Niger yayin da ya rage kasa da mako daya a halarci rumfunan zabe a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai hada da dan takarar ƴan hamayya Alhaji Muhammad Usman da na jami'u masu mulki Bazum Muhammad. Kungiyoyin kare haƙƙin mata sun yi kira ga magoya bayan waɗannan ƴan takarar da su kasance masu nuna halin dattaku dangane an gudanar da zabe cikin yanayin zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Zazzafan kalaman da ke fitowa daga bakin ƴan takarar biyu da magoya bayan su a wannan lokaci na yakin neman zabe a yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke amfani da kalamai masu daci a muhawarar da suke tafkawa a gaba da zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu da muke ciki ne, yasa kungiyoyin kare haƙƙin mata fitar da sanarwar haɗin gwiwa don jan hankulan bangarori akan mahimmancin zaman lafiya. Madam Kako Fatima na shugabancin kungiyar Kongafen.
Mun ware shi a cikin resosociyo a cikin WhatsApp ana sa insa in ana meeting ana sa insa kuka shi mata mu ba mu sa ido mu kalli wannan abu kiran mu da wayennan ɗan siyasa. Siyasa ba fada bace ba, siyasa ba tashi hankali bane ba. Yau kasar Niger ta kwanta lahiya, ta tashi lahiya, wa zai ji dadi? Mu duk ɗan kasar Niger ba a ce a wannan ɗan siyasa ko a ce wannan shugaban kasa, a'a kowa zai ji dadi. In tashi hankali zuku mun ga bone mata mu ne yara mu ne masu gudu, to ba mu wata wannan zo cikin kasar Niger insha Allah mun karme zannuwa mata za mu ci gaba da wanga yaki na kawo kwanci hankali cikin kasar Niger insha Allah. Wanga abu ba yau kadai zamu tsaya ba sai masha Allah rabbi shugaban kasa wanda Allah ya ba ya hau.
Halin da ake ciki a yau a wasu daga cikin kasashe makwabta wani abu ne da ya kamata ya zama wa jama'ar Niger abin ishara, saboda haka ya zama wajibi a kiyayi tsokano fituna, in ji Madam Noma Hafsatu, daya daga cikin mata masu wa'azin addinin Islama.
Ku duba kasashe na kewayen mu akwai matsalar tsaro, kenan ya kamata a ce mun yi makamu kiyamar layi mun mai da hankalin mu wuri guda. Tun Allah bai halarci annabi Adam ba, ya riga ya rubuta wannan zagaye na biyu ga wanda zai zama shugaban kasa. To ina kira ga babban murya, awa Allah awa annabi, duk wanda Allah ya kadarta shine a bishi dan bin na gaba bin Allah ne. In ba haka nan ba fa kaman ka butule ma ubangijin ka ne. Muna nan muna tukuburi muna addu'a muna fatan Allah ya gode muna an lahiya an wani lahiya.
A nasu bangare ɗan takara na ci gaba da zagaye jihohi, inda a jiya Lahadi ɗan takarar PNDS Tarayya Bazum Muhammad da mukarrabansa suka jagoranci gangami a Zandar, shi ko Muhammad Usman da nasa Baradan sun yi nasu gangamin a jiyan a garin Sai dake jihar Talabiri a wani lokacin da ya rage kwanaki hudu kacal a rufe yakin neman zabe. Yayin da hukumar zabe a rata gefe ke ci gaba da horar da jami'anta akan dubarun tafiyar da sha'anin zabe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa kwalkwaliyar daraja shi hau shi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatan kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Idan har masu sauraro na biye da shirin namu sau da kafa, a cikin shirin mu da ya gabata mun fara duba halin da makarantu a Najeriya suke ciki tun bayan umarnin gwamnatin tarayya na sake bude makarantun a daukacin kasar. Wai shin makarantun suna da wadatattun kaya kuwa, da ma wani irin shiri suke yi danganin sun kare kowa daga kamuwa daga annobar coronavirus?
Sai maganar feshi da aka yi a makarantu, alhamdulillahi makarantun kudi, makarantun gwamnati da wurare da dama an tanadi maganin feshi, an yi feshi don a rage matsaloli na kananan kwari da ita wannan cuta ta COVID-19 an tanadi wata na'ura ta auna zafin jiki wanda kowace makaranta ta primary school da junior secondary school a yanzu haka an wadata su da abin da ake cewa body checking temperature apparatus wata na'ura ce wanda ke dauka ko ta auna zafin jikin mutum kamin a fashe shiga makaranta an kira malaman kiwon lafiya sun yi bayanai akan yanda ake amfani da wannan na'ura da kuma wanda aka samu jikin shi zafin ya tsananta an tanaji abinda ake cewa holding bay wani daki ne wanda ake killace mutum kamin a kai shi inda za a auna shi sosai sannan kuma a ci gaba da yi mashi magunguna zangon karatun da ya gabata waɗannan matakan ne muka dauka kuma har aka koma karatu na wannan sabo shekarai 2020 zuwa 2021 Katsina gwamnatin jihar Katsina bata taba samun yaro daya wanda ya samu ko ya shahu ko kuma ya kamu daga ita wannan cuta ta COVID-19 ba kan makarantun kudi su kuma wannan abun ko ya shafe su waɗannan makarantu da na kudi da kuma makarantun al'umma kalkashin gudanarwar Ministry of Education suke to alhamdulillahi wannan hukumar ilimi tana da tabbacin cewa ita ke duba waɗannan makarantu duba tsarin karatun su karkashin su take saboda haka duk abin da ya shafi makarantun gwamnati su ma ya shafe su kuma duk taron da aka yi na fadakarwa da shugaban nan aka zanna aka yi su so muna tabbacin cewa alhamdulillahi za su yi biyayya kamar yanda makarantun gwamnati za su yi biyayya domin ita wannan cutar bata san makarantar kuɗi ba ko makarantar al'umma ko kuma makarantar gwamnati so gaba daya an dauki matakai dan a tabbatar wannan lalura ta COVID-19 bata shigo cikin makarantunmu ba domin ta shafi ɗaya daga cikin malamanmu ko kuma ɗaya daga cikin ɗalibanmu
haka nan shugabanni da ɗalibai a makarantu a Huntuwa da sauran sassa sun bayyana irin matakan da aka dauka da yanayin tasirinsu
sunana Abdul Rabi kuma makarantar da ake cewa Ihsan International School ke a nan garin Huntuwa dangane da wannan annoba wadda a turanci ake kiran ta COVID-19 hakika wannan cuta ta zo mana da bazata ko kuma wani abu sabo wanda mu a yan kananan shekarun mu dai ba mu taba gani irin sa ba to a matsayin mu na shugabanni ya zama wajibi mu dauki nauyin kula da lafiyar waɗanda Allah ya sa amana su a ƙarƙashin mu da ko ba komai akwai malamai kusan 80 da wani abu da yara fiye da 2000 da suke a ƙarƙashin mu mun dauki shawarwarin da jami'an lafiya da kuma hukumar ilimi suka bada a cikin hanyoyin da za a bi domin a kare kai da makusanta daga wannan cuta kaɗan daga cikin matakan da muka dauka kamar yadda jami'ai suka bada shawara shine matakan amfani da takunkumi a nan bangaren mun dauki takunkumin da mun maida shi ya zama wajibi akan kowane malami da kowane dalibi ya zama ya sa wannan takunkumi a sa'in da zai shiga makaranta kuma ya sanya shi a lokacin da yake aji ya kare kansa kuma ya kare na kusa da shi daga wannan annoba ta corona jami'an lafiya da hukumar ilimi wanda suka zagaya a makarantu sun ba mu shawara cewa lalle a rika wanke hannun nan kuma da liquid soap da ruwa ranar bangaren a makarantar mu ta isa sai muka dauki samu tunda wani abubuwan ba komai kake da halin da zaka yi ya danganta hannu da abin da kake da shi a hannu mun dauki matakin samar da bokitai da kofuna da kuma liquid soap sayin da kowane yaro ya zo makaranta zai iske ɗaya daga cikin malamai da muka ware domin wannan kula da wannan ayyuka za su samu yaro soap ya wanke hannun shi kana sa wannan takunkumi kana shiga makaranta hakanan sa'ilin da mutum ya je makaranta akwai abin da ake cewa sanitizer shi kuma za a dan buga ma yaro kuma in ka shiga office tabbas za a tabbatar an sa ma wannan sanitizer din a ƙara tabbatarwa cewa an tsaftace hannun yaro don saboda kada kuma ya ƙara yaɗa wannan cuta baya ga nan mun tabbatar cewa an yi warware aji wasu azuzuwan da ya kamata su zo da safe idan muka ga cewa akwai matsala sai muka dan ware wasu muka ce su su rika zuwa da yamma domin dai kada a samu cinkoso kada a ce sakacin mu ya kai ga wani ya kamu da wannan cuta mai hadari yau
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai, ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya, da ma waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa.
To a gaida Yusuf Aliyu Haraji, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Sabon mu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo ne, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Ya ce, salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi, da ya taimaka ya kai agajin gaggawa zuwa ga hukumar nan na 'yan kwana-kwana masu kashe gobara, ganin yadda suke bukatan motocin kashe gobara musamman a daidai irin wannan lokaci da ake yawan samun tashe-tashen wuta a wurare daban-daban. Sai kuma sako ta fito daga Ahmadu Abacha, mashina jihar Yobe. Ya ce, salam murya Amurka. Haba, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, ai kamata ya yi ka gaggauta daukan kwararren matakai na ba sani ba sabo wajen magance rikice-rikice da tashin hankali da ke faruwa a kudancin Najeriya tsakanin Yarbawa da Hausawa, amma ba wai kawai ka fito kafafen yaɗa labarai kana yin tir akan rikici da tashin hankalin da ke faruwa a kudancin Najeriya ba. Allah kawo mana dawwammamin zaman lafiya a fadin kasar mu, amin. Hakika wannan wani abin takaici ne, kuma dama tuni hukumar likin asiri ta GSS ta fitar da wata sanarwa cewa za a iya samun rikicin kabilanci da na addini a Najeriya, kuma gashi hakan ta bayyana a fili. Tabbas akwai sakacin hukumomin tsaro, musamman ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya, wajen dakilewa da hana faruwar wannan lamari. Muna fatan za a zakulo waɗanda suka kitsa wannan rikici da tashin hankali, kana gurfanar da su gaban shari'a saboda a buga misali da su a matsayin ragunan layya domin a taunan tsakuwa don a yace da tsoro. Daga Usman Shitu Mahuta, karamar hukumar Dandume, jihar Katsina, Najeriya. To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaki da kwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan 2 shi ne mahimmancin allurar rigakafin COVID-19. Dr. T. Jacob John, wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar India, ya faɗa wa kamfanin dillacin labarai na Associated Press cewa akwai lokaci da kwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo wadda duniya za ta yi koyi zama da ita, kamar cutar shan inna ko bakon dauro. Amurka ta yi allawa dai da kisan wasu 'yan kasar Turkiya 13 da mayakan Kurdawa suka yi arewacin Iraki. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa a wata sanarwa da yammacin jiya Lahadi cewa Amurka na bakin cikin mutuwar 'yan kasar Turkiya a yankin Kurdistan na Iraki.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan la'asariyan. Sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lizard Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar, Baba Yakub Makeri ne da ta shirya na gabatar daga nan Washington DC, nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare, Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraren shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.